Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na Joy Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya. Ha kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su kuma masu na'uran computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau Litinin 19 ga watan Maris na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan da wani ya kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Baba Yakubu, baba mu kanin labarai.
To madalla, sakamakon farko da kuma ƙuri'an jin ra'ayi da jama'a a ƙasar Rasha sun nuna cewa shugaba Vladimir Putin ya lashe zaben a karo na 4 da kashi 75 cikin 100. A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Donald Trump ya zargi mai bincike na musamman Robert Mueller da nuna son zuciya ta siyasa a cikin aikinsa na bincike. Haka kuma kurdawan Syria sun yi barazanar ƙara ƙaimi a yakin sarika nuke bayan sojojin Turkiya da ƙawayensu na Syria sun kwace cikakken ikon garin Afrin.
To kanun labaran kenan. Ha kuma bayan labarai za ku abinda wasu ƴan Najeriya ke cewa game da tojen da wasu kamfanonin salula ke wa Najeriya.
Wannan tojen kananan kamfanin nuka waɗanda bai zama dole ma suna da wannan harka ta sadarwa ba, sai su sai injina kuma su hada gwiwa da wasu kamfanin nuka sai su rinka karɓar kira daga kasashen waje. In kira ya taho zai shigo ta hannunsu, aka sauke daga kan wancan layin aka dora a lamba ta nan ta gida sai ta shigo maka.
A can jihar Borno ko Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta baiwa makarantar marayu gudunmuwa ko na me?
Akwai wani tukuci da ake baiwa mutane, to wannan tukucin yana zuwa ta fannin kudi. Kudi ne da ya kasance yana zama miliyan wajen 54 na Najeriya nan.
To sai kuma shirin ciki da gaskiya yau tare da Sarfilu Hashin Gumel ne za ku ji shirin wanda zai kama wa mai madugun shirin Ibrahim Alfa. Amma dai waɗannan sai kun cika kun labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Sakamakon farko da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a Rasha sun nuna shugaba Vladimir Putin ya lashe zaben a karo na 4 wanda ya samu kashi 75 a cikin 100. Ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'ar ta nuna cewa yana da goyon baya fiye da kowane daga cikin abokan karawarsa, daga masu aƙidar kwaminisanci da na kuma masu ra'ayin mazanjiya baki ɗaya. Putin ya kwashe shekaru 18 yana shugabancin Rasha. Ya yi jawabi gaban dubban magoya bayansa a daddalin da ake kira Minsknaya da ke kusa da fadar Kremlin a daren jiya Lahadi. Shugaba Putin ya yaba wa waɗanda suka zaɓe shi a matsayin babbar tawaga ko kuma wato ƙungiya ta ƙasa, ya ce musu muna tare da nasara. Da aka tambaye shi ko zai sake tsayawa a takarar shekarar 2030, shugaban na Rasha mai shekaru 65 a duniya ya ce wannan ba a ce, kana jin zan ci gaba da kasancewa a nan har sai na kai shekaru 100 ne? Putin ya fafata ne da mutane 7, amma kuma babu wani ɗan takara da ya zama masa barazana. An yi hasashen sauran 'yan takaran da suka hada da wani mai gabatar da shirye-shiryen talbijin da kuma wani ɗan kishin ƙasa, dukkaninsu ba za su samu ƙuri'u masu yawa ba. A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Donald Trump ya zargi mai bincike na musamman Robert Mueller da nuna son zuciya ta siyasa a cikin aikinsa na bincike akan ko akwai wata alaka tsakanin kwamitin kamfe na Trump a zaben shekarar 2016 da kasar Rasha, da kuma neman sanin ko shugaban na hana ruwa gudu ko kuma yin murtiya ga wannan aikin bincike. Trump ya ce mai yasa kwamitin Mala ke aiki da rikakkun 'yan jam'iyyar Democrat 13 waɗanda aka san su cikakkun magoya bayan Hillary ne, amma kuma babu wani ɗan Republican ko ɗaya a cikinsu. Ya ce cikin wannan lokaci an kuma ƙara wani ɗan jam'iyyar Democrat ɗaya. Shin wannan adalci ne? Trump na tambaya. Amma har yau babu wata alaka da haɗin baki da aka gano. Trump ya faɗi haka ne a cikin ɗaya daga cikin sakonninsa na Twitter a ƙarshen mako, da yake tunawa da nasarar da ya yi akan abokiyar karawarsa Hillary Clinton, da kuma yanda yake yi wa binciken kallon hadarin kaji wadda aka kwashe shekara guda da rabi ana gudanarwa. Sai dai Trump ya kasa tuna cewa a wani lokaci mala cikakken ɗan jam'iyyar Republican ne, kuma Amurka ana masa kallon lauyan da babu ruwansa da siyasa a aikinsa, wanda binciken nasa akan campaign Trump ke samun goyon baya daga 'yan jam'iyyar Democrat da wasu manyan 'yan Republican waɗanda suka bayyana goyon bayansu a kan yadda mala ke gudanar da binciken, yayin da suka fito a wasu shirin labarai na jiyar Lahadi na talabijin. Kurdawan Siriya sun nuna suna nan suna barazanan ƙara kaimi a yakin sarika nuke bayan da sojojin Turkiya da kawayensu a Siriya suka kwace ikon garin Afrin da ke arewacin Siriya wanda tungar Kurdawan ne. Wani babban jami'in Kurdawa Usman Sheikh Isa ya ce dakarunsu za su ci gaba da hana dakarun Turkiya sakat a garin. Ya ce dakarun za su kai hare-hare a kan Turkawa abokan gaba da kawayensu sojojin haya a duk sukuni da suka samu. Sojojin Turkiya da kawayensu na Siriya sun kafa tuta a tsakiyar Afrin a jiya Lahadi, suka ayyana samun cikakken ikon yankin bayan da ba su huskanci turjiya daga mayakan sa kai na Kurdawan ba da ake kiransu People's Defense Unit ko kuma PDU a takaice. Turkiya tana kallon YPG a matsayin bangare ne na kungiyar ma'aikatan Kurdawa ta PKK a takaice, kungiyar Sarika Nuke da take yakin kafa ƙasa na Kurdawa wadda za ta ƙunshi da wani bangare na Turkiyan. Turkiya ta ayyana PKK a zaman haramtacciyar kungiya, kuma tana mata kallo a zaman kungiyar 'yan ta'adda. A halin da ake ciki kuma ana samun yawancin zarafi da lalata da mata daga dukkan bangarorin da ke fafatawa a Siriya ta wajen amfani da mummunar ɗabi'ar na tsoratarwa da fararen hula da kaskantarwa da kunyatar da matan da suka fada hannunsu a zaman hanyar hana su magana, a cewar wani kwamitin ƙasa da ƙasa mai zaman kansa wanda ke binciken yakin na Siriya. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Brazil kuma sama da mutane dubu ne suka yi maci daga wata unguwar marasa galihu a birnin Rio de Janeiro a jiya Lahadi don nuna rashin amincewarsu da kisar gilla da aka yi wa wata bakar fata 'yar majalisa kuma 'yar gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama Marielle Franco. Waɗanda suka shirya macin sun yi amfani da na'urar ƙara sauti suna kuwa suna faɗin muryarta ba za ta mutu ba, yayin da suke maci a kan babban titin birnin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Labarin mu faro ta kwan daga kanon dabo, inda wasu 'yan ƙasa ke neman hukumar kula da kamfanonin salula da ta wani abu game da masu cutar Najeriya naira 20 idan an kira daga ƙasan waje. Ga Mahmud Ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Aika sakonnin da ba a nema ba ta wayar salula a kuma cire kuɗin mutum, ko kuma a kira mutane daga kasashen ƙetare, lambar ɗaya daga cikin kamfanonin gida ta bayyana a wayarsa, abu ne da ya zama ruwan dare a tsakanin ma'abuta amfani da wayar salula a Najeriya.
Yana dan uwa da yake karatu a ƙasar waje, yana daga wayar sai ya ce, "Ah, wani ya daga ka kira da lambar Najeriya?" Sai ya ce, "Ai, jama'a da dama da yake kira a nan ƙasar bayan ni kusan abubuwan da yake gani kenan." To gaskiya ba na jin daɗin wannan abu da ke faruwa.
Na gaji da karɓar waɗannan saƙonni daga kamfani bayan na yi complaints, aka nuna min cewa ai an sa na tsare-tsare ma sama da guda 15 waɗanda duk ban san su ba. Kuma kowanne aka turo ma sai a ce wannan an ɗauki naira 50, idan na sa 500 ba za ta kwanɗe ba. To da ƙarshe dai sai ta kai ta kani, sai da na daina amfani da ma katin na MTN gaba ɗaya, na aje shi a gefe, kuma har gobe ni fa ba a yafe musu ne ba.
Wasu daga cikin miliyoyin 'yan Najeriya kenan masu fuskantar wannan matsala. Malam Abdul Gani Rufa'i, ƙwararre kuma masani kan harkokin fasahar sadarwa ta zamani, ya yi tsokaci game da wannan batu.
Ƙananan kamfaninnika waɗanda bai zama dole ma suna da wannan harka ta sadarwa ba, sai su sai injina kuma su haɗa gwiwa da wasu kamfaninnika, sai su rinka karɓar kira daga ƙasashen waje. In kira ya taho zai shigo ta hannun su, aka sauke daga kan wancan layin, aka dora a lamba ta nan ta gida, sai ta shigo maka. Da aka yin ana so a gane cewar hakan na faruwa abu ne mai sauki, masana za su yi aiki kuma a gano. Sai dai kawai abin da ke faruwa harkar termination day business ne, ya ga danganta da ƙasa tana buƙatar wannan business din ko ba ta buƙata, tana sana'a na yi ko ba ta sani ba, yayi daidai da dokokinta ko bai daidai ba, wannan kuma hukuma ce take da hurmi.
A makon jiya dai kamfanin MTM guda cikin kamfanonin sadarwa a Najeriya ya faɗa wa muryar Amurka cewa wasu ɓatagarin kamfanoni ne ke haddasa matsalar. Ko da yake shugaban hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta Najeriya Professor Garba Umar Dambata ya ce suna bincike tare da ɗaukar matakan shari'a game da wannan lamari, amma ga alama 'yan Najeriya irin su Kwamar Yahaya Shu'aibu Ungogo ba su gamsu ba.
Magana ce ta tsaron ƙasa, sannan magana ce ta tattalin arzikin ƙasa. Hukumar da ke da alhakin wannan wata ita NCC. Wai ta sani, amma kuma bata yi wa 'yan ƙasa bayani tun farko da ta san wannan al'amarin gashi ya fito ba, har sai da aka tantube ta cewar gashi, sannan ta faɗa al'ummar ƙasa cewa tana sanar da wannan abubuwan kuma za ta ɗau mataki na kotu. Wannan ne a ganina na farko, shi kansa shugaban hukumar NCC ya kamata ya sauka daga aikinsa da duk top management, domin suna da masaniya da wannan abubuwan da ke faruwa. Yana nuna sakaci da rashin iya aiki, kuma ya nuna cewar ya kamata a yi bincike kwakwara akan abubuwan da ke faruwa, miwa ne da wasu abubuwa a ƙasa. Domin magana ce babba, ba magana ba ce ta da ya kamata a yi wasa da ita.
Ga alama dai matsayar Yahaya Shu'aibu Ungogo na alƙibla guda da ta daraktan cibiyar Kaja mai rajin faɗakar da jama'a da wanzar da shugabanci na gari a Najeriya, Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata.
Abin takaicin shi ne su hukumomin da ke kula da wannan alhaki, musamman hukumar nan ta NCC, idan ni da kai da sauran al'umma ba mu san dalili ba, su suna da masaniya. So kaga su a yayin da burinsu kullun su fito shafukan jaridu ana ta faɗa cewa a hukumar NCC na ɗaya daga cikin manyan hukumomi da ke tarawa gwamnati kuɗi, bayan waɗannan kuɗaɗen da ake bugin kirji ana cewa ana tarawa, tatsar jinin talakawa ake, kuɗaɗensu ake tatsa, kuma su waɗannan hukumomi sun sani. Saboda haka wannan cin amanar talakawa ne, kuma mu muna gani wannan dalili kaɗai ya isa su manya-manyan shugabannin wannan guri ko dai su sauka ko kuma su fito su nemi afuwar 'yan Najeriya tare da takura waɗannan kamfanonin sadarwa da su biya 'yan Najeriya wata diya tsawon lokacin da aka yi ana cutarsu, da kuma alƙawarin cewa a daina wannan shakiyancin. Domin duk da mun san wayar salular nan na da amfani, bai kamata ya zama cewa amfaninta da muke gani wani dalili ne na a rinƙa zaluntar al'umma. Bayan su hukumar NCC, akwai hukumomi da ya kamata su shigo. Akwai Consumer Protection Council, akwai maganar EFCC, akwai maganar majalisa, da duk mai ruwa da tsaki a kan kare haƙƙin 'yan ƙasa idan an zalunce su.
Kamarar Kabiru Sa'idu Dakata kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
To daga batun wayan hannu sai gudunmuwar da makarantar marayu ta samu a Maidugurin jihar Borno, ga kuma Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
An da kafa wannan makarantar ne tun a shekarar 2007 da kuma aka soma da ɗalibai 36, amma sakamakon rigimin 'yan ƙungiyar Boko Haram da ya haifar da ƙaruwar marayu ya sa makarantar na da yawan ɗalibai a yanzu hakan har guda 800 da suka fito daga garuruwa daban-daban, wasu ma har daga wasu jihohin. Wannan makaranta dai da ya fice a jihar Borno, wanda hakan ya jawo hankalin Majalisar Ɗinkin Duniya, da har suka bada wata lambar yabo ga wanda ya assasa wannan makaranta, wato barista Zannan Mustapha, nan ban girman da ake kira Nansen Award, da ma wani tukunci na kuɗaɗe da ya tasar ma naira miliyan 44, wanda hakan ne ma ya sa barista Zannan Mustapha sake ɗebo wasu ɗalibai guda 300 ya da waɗannan ɗalibai da yanzu hakan ke karatu a wannan makaranta. Gama abin da ke cewa game da dalilansa na ɗaukan waɗannan ɗalibai,
2017 shi ne aka ban Nansen Award. Nansen Award ɗin nan UN Award ne da ake baiwa duk wanda ya ƙwaraita wajen taimakawa ko tallafawa gajeru. To a nan sai aka zo aka ce ni ne na 2017. Akwai wani tukuci da ake baiwa mutane, to wannan tukucin yana zuwa ta fannin kuɗi ne da ya kasance yana zama miliyan wajen 54 na Najeriya nan. To da naga ba abin da zan yi da wannan kuɗajen banda in ci gaba da abubuwan da nake yi ne yanzu shine in ga na tallafawa yara a ciki sai na ce to bari in dau yara 300 in sanya su wannan makarantan to sai in continue da abubuwan da nake yi da sai muka dauki kuma iyayen nasu su 300 dan mu ga hanyar da zamu tallafa musu to a shine sai muka je muka bude musu account bayan mun bude musu account din nan zamu so mu basu wansu tallafi
ma iyayen kenan
ba iyayen ba za domin in muka kafa sa yaro makaranta haka ka bar iyayen a hannu banza to ba za su iya yin su rike wannan dan har su ce mushi ya je makaranta ba
Comrade Musa Ino Kubo shine commissioner ma'aikatar harkokin ilimi a jihar Borno wanda kuma ya wakilci gwamnatin jihar Borno wajen wannan taron na jiya da kuma tambaye shi ko wani mataki gwamnatin jihar Borno take doka wajen taimaka waɗannan dubban marayu da zaka ake da su a wannan jiha ga dai abin da ke cewa
gwamnatin jihar Borno ta yi tanadi na gina wayannan makarantu akwai daya a wajen Barwi din nan akwai daya kuma a wajen Timbashed akwai kuma daya a 303 wannan wayannan makarantu wanda sun fi kowanne girma anan a cikin garin Maiduguri an tanada su ne domin musamman a taimaka ma wayannan marayu da basu da iyaye kuma bayan an koma ba inda za su zauna
wannan makaranta dai na Ficho Province ba karatu tsatsa suke koyar da wadannan dalibai ba har ma da sana'o'in hannu kuma yadda naga wasu dalibai sun baje kaya da suka kera da hannun su
Fatima Ibrahim Adam
ina aji na nan
Primary 5A
wannan kaya da na gani kaman kayan ado na mata su wa su
mu ne muke yi
da ke da hannun kin taba yin wani a ciki
eh
ki nuna mun wanda kika yi
wannan
eh eh
sai post
wannan post din irin wadannan
eh da wancan sarka da wannan
wannan kaya abun flower ko
eh da wannan
wannan ki walla ne
eh
na'am to kamar in kun yi su a suke zuwa su sai wannan kayan
eh baki ne suke zuwa su yi wanda suka zo sai su siya
Fatima shekaran ki nawa a wannan makaranta da kawo ki nan
shekara na 2
ke kuma marainiya ce
eh
wannan makaranta na Ficho Province School dai na koyar da karatun zamani da kuma addinin Islam Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
kin yara Allah nana haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe
To a gaida Haruna Dauda Biyu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogo nan ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum filin ciki da gaskiya zai duwo batun wani bawon Allah mai suna Umar Yarima wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa dake Gombe zargin da shi Alhaji Adamu Umar din ke musantawa to amma za mu fara ne da jin korafin da shi Umar Yarima yayi a cikin wannan tattaunawar da suka yi da wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El Hikaya suna Nasir Fil Hashim Gunal
ni dai sunana Umar Yarima ne mutumin ina ya angon magaji a Yola Town abin da ya faru na samu fili a nan Kurdu wanda gwamnati ta bani square meter 200,000
nan Abuja kenan
a nan Abuja kware da gaske to saboda haka a lokacin da nayi certification a lokacin Europe sai Alhaji Adamu Umar yace zai saya sai wani wuri nawa don yana son ya sare lokacin wannan abin da ya faru a 2006 ne a watan 12 shekara 2006 a watan 12 shi kuma Alhaji Adamu Umaru mai sayar da siminti ne dealer ne a kamfanin siminti na Ashaka kuma yana da kuma transporter ne yana sayar da abin nan to sai yace zai sayi wannan gurin nawa so sai yace mu yi shi niki to da muka yi ciniki ya sayi wuri a miliyan 4 to da ya sayi miliyan 4 sai yace zai kira wani wanda suke aiki tare Muhammad Ladan Umar zai zo ya rubuta mana agreement bayan mu yi ciniki to shine Muhammad Ladan Umar yace yanzu zan same shi sai na zo na same shi sai wannan da yaje ya rubuto agreement na da nawa yana da nasa so sai na kira Adamu Walda na anguwan mana washi a nan Gombe zaka yana bayan abin na fire service na sabuwar kasuwan Gombe, sai ya zama shi ya yi min sani, ya zama min shaida nawa kenan. To shi ne ya bani deposit na miliyan 2, ya ce zai yi tafiya ya tafi Makka, in ya dawo zai zo ya biya ni sauran kudina, ji shi Alhaji Adam Umar kenan. To sai ya yaudare ni, ya ce in ba shi wannan takarda zai yi photocopy.
Yanzu haka shi Alhaji Adam Umar din a ina yake da zama?
Yana nan a angon Abuja Kwatas Gombe, amma shagunan sa a nan hanyar Jeka da Farin ka wuce Gombe line ga shagunan sa nan Tabarin Kudu.
Amma me ya hada shi da neman sa yin fili a Abuja?
To yace zai yi sari yake so ya dan shi ma ya samu riba yadda abin da ya faɗa mun kenan.
Oh, ba ma shi da ma ba mazaunin Abuja bane ma gaba.
A shi ba mazaunin Abuja bane, mazaunin Gombe ne. Saboda haka da ya karbi wannan takarda kan zai photocopy sai ya tafi. To da ya dade shine sai nace ya dade, sai aka ce to mu bi shi mana ko yana abin da naje wajen photocopy, sai aka ce ayi photocopy ya tafi. So na neme shi a waya, sai shi yana hanyar ashaka, saboda haka sai ya dawo. To ranan so uku naje gidansa ban same shi ba. To yayi tafiyan da safe naje gidan, sai aka ce yayi tafiyan nasa. To da ya dawo shine sai ya zo ya ce zai bani 500 da naje ya bani kudin. Ya ce bani 500, sai nace ni ba zan karba ba. In dai ba za ka bani kudi na gaba daya miliyan 2 da ya rage ba, to ni na ware shi nikin nan gaba daya. Ba na so kawo wannan takarda da muka yi shiniki, saboda haka sai mu sai takardar, sai mu baka kudinka, sai shi ba zai ba takarda ba. To muna cikin wannan magana ne da shi, sai kanina ya gaya min cewa an kwanta da mahaifiyata a asibitin Numon, saboda haka tana kan gado. To sai na tafi Numon. To na tafi Numon, ina kan hanya, sai aka mun waya cewa Alhaji Adamu Umar ya zo da 'yan sanda daga Pantami Police Station a bisa jagorancin DPO na Gombe State Locals, suka je gidana inda iyalina take ɗakuna 5 ne nake riga da gidan gaba daya. Sai suka shiga ɗakin abinan gidana, suka caje ɗakunan gaba daya.
A wace anguwa ne?
A nan anguwan Barunde. Sai suka caje ɗakunan gaba daya, duk mutane anguwan babu wanda bai abin ba, da 'yan sanda suka zo, ni kuma na kan hanyar tafiya yau na. Suka yi caji, suka ebe min kaya, agreement da muka rubuta ma wanda suka sa hannu na sa hannu da kowe, suka dauke agreement din, suka ebe min, suka dauki generator Brilla Yamaha wannan na sai a nan Gombe, yanzu da su da yana wajen na wannan na sai generator wajen
sa. Amma kana cewa a Gombe na a Gombe, muna zaune da kai fa Abuja ne, wata kila damuwar wannan abun yasa kana mantawa.
Ah, babu ba haka ne, duk wayannan wurare na san wurin, kuma in abin zuwa ne zan je nuna ga shago.
To mana kana nuna kaman Gombe nan ne, nan fa Abuja ne muke zaune
da kai. Eh, kware da gaske wannan haka din ne, Abuja muke. Saboda haka sai ya dauke generator, ya ebe min siminti, ya ebe min wasu kayaki. Duk da haka sai suka kai iyali na a police station. Suka kai iyali na a police station na Gombe State Locals din. To zo kai sai makwabci na da kuma barista Abdullahi Umar, shi yaje beli na wana matana, haka ce washi gari suka dawo, haka sake kai su a Pantami Magistrate Court. To akwai dan wana yana prosecutor wannan court din, police ne. Saboda haka da na tafi abin da aka kai su, shi wannan lawyer Abdullahi, barista Abdullahi Inuwa, shi ne yana da chairman sai zuwa nan je kada fari kusa da option PDP. To shi ya sake daukan beli na matan nawa, ya ce karan samu damuwa. Shi kenan da mama na ta samu sauki, sai na dawo da na zo Gombe, sai na dauki lawyer.
Sai mun tambaye ka, shin kafin ka dauki lawyer, wani dalili ne ya saka shi Alhaji Adamu ya je gidanka?
To ni ba ban san dalilin da yasa ya sani, don bai san gidana ba, amma shi abinan Muhammad Ladan Umar wanda yake anguwan Arawa a Gombe, wanda ya rubuta mana agreement shi ya kai shi a wannan gidan, don ya karbi kudi na 225,000 bashi, yanzu haka ma takarda yana na kai shi kotu, kuma ya yarda na bashi gudun ma bai biya ni ba, shi ya kai shi ya je ya nuna masa wannan gidan nawa. So
suka je suka ebe wannan
kaya. Wato ma'ana da wani dalili ne ka gano yasa me ya hada su da gidanka ma.
To ni ma shine abin ya bani mamaki shi nikin fili muka yi kuma filin yana Abuja kuma takardar filin yana hannunsa. Me zai kawo kuma mutum ya je gidana kuma a shiga a yi charging gidana a kai kuma iyali na me ya hada shi nike kuma da abin nan da a shiga gidana ya charge sai ya dauki doka hannunsa. Yaje ya gudanar da wannan abubuwa
doka ai wata kila wani abu kai masa kenan shi yasa zai dau doka hannunsa indai wannan fasara ta magana taka ba wai kai kuskurin amfani da kalmar Hausa bane
to babu duk bayanin da zan yi zai tabbatar da me nake fada tunda ni duk abin na fadin nan ina da hujjoji a kansu ba wani dalili illa kawai na dauka yare na mun waye kuma zalunci ne yake sun yi min shi yasa yaje ya gudanar da wannan to dai aikata haka suka tafi da na dawo sai an dauki lawaya shi ana ce masa Bena Bushi to sai ya hada da yaron sa ana ce masa Charles abin nan sunan sa Charles abin nan ama abin nan Obera Amadi sai ya hada sai muka tafi yace min duk tafin za mu daga Bauchi zuwa Gombe zan riga bashi 2500 bayan nace ba laifi in muka zo za ka ba za mu je Gombe sai zo kamar yau sai bashi kafin Gombe din shikenan sai muna zuwa kotu sai ne karan shi Alhaji Adamu Umar da Muhammad Ladan Umar da kuma shi hai abin nan alƙali na Upper Area Court 1 da kuma Rejistar din nace bamu shari'a gaban sa ba tunda bamu shari'a ba don menene za a yi abin nan don Alhaji Adamu sai bayan ya yabi uran da wannan abubuwa sai ya sake zuwa da takarda daga Upper Area Court 1 din sai zo sai manna a gidana sabon gidan na gina dakuna tara blocks da blocks da motor garage shine na tara na yi baranda a gidan da komi na toni soka wai babba dakuna tara sai zo ya manna takarda a wajen gida washe gari sai zo sai yanka patlog din da yanka patlog shikenan sai ya abin nan sai ya kwashe kaya a cikin gidan
ina mun gane ba wato bayan an je gidan ka
na farko mai dakuna biyar ya sake zuwa gida kuma
mai ba wannan ma yana nan shi
wannan gidan yana nan ya zo yanka patlog
to me daga nan sake samu wasu kudi kai ka sake kuma gina wani gida
a dama ai already kafin wannan mai ya faru ma lokacin ni na kusan gama gina wannan gidan abin da mai
oh kai wani sabon gida ne da kake so ka
kawo wancan din da nake ciki ai haya nake wannan rike da kuna biyar haya ne wannan shi nake so na gama ginawa in koma ciki ko in sa shi a haya a lokacin na shirya makai na haka
Umar Yarima kenan dake zargin Alhaji Adamu Umar da kwace masa fili a Abuja da kuma gidansa a Gombe. Sai a biyo mako mai zuwa domin jin ci gaban korafin Umar Yarima kafin mu kai ga jin martanin wanda ake zargi Alhaji Adamu Umar zai mayar. Mu kasance lafiya.
To a gaida Sarfiul Hashim Gumel. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karatu takeici.
Pakistan ta kaddamar da wata manhajar wayar zamani da za ta baiwa ɗan ƙasar damar bada labarin ayyukan ta'addanci da masu tsaurin ra'ayi da kuma masu bada bayanai na ƙiyayya wanda za su haddasa rarraban kawuna a cikin ƙasar da ƙiyayya ba tare da ganin bai bada labarin ba ga hukumomin ƙasar. Wannan manhaja da ake kira Chakos wato lura hukumar yaki da ayyukan ta'addanci ta NACTA a takaice ita ce ta kirkiro ita ce hukumar ƙasa da ke kula da shirye dabarun yaki da ta'addanci kuma ana samun manhajar akan wayoyin zamani na Android da kuma iOS. Manhajar Chakos da aka kirkiri a bara a ƙarƙashin hukumar ta NACTA domin kyautata harkokin yanar gizo a ƙasar za ta kuma yaki ayyukan ta'addanci da ƙiyayya ta yanar gizo a cikin ƙasar. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan Ahsan Iqbal ya kaddamar da Chakos a helkwatan hukumar NACTA a Islamabad a makon da ya gabata. A kasar Brazil kuma sama da mutane 1000 ne suka yi maci a unguwar Marsa Galihu da ke birnin Rio de Janeiro a jiya Lahadi don nuna rashin amincewarsu da kisar gilla da aka yi wa wata bakar fata yar majalisa kuma yar gwagwarmayar kare haƙƙin al'adama Mariel Franco. Waɗanda suka shirya maci sun yi amfani da na'urar ƙara sauti suna kuwa suna faɗin cewa muryata ba za ta mutu ba yayin da suke maci a kan babban titin birnin.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin sai wani lokaci da hansi a ji mu da wani mun sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa, musamman shi Baba Yakubu Makere da ya taya ni gabatarwa, da wanda ya bada umarni Shubairu Jiudu ne, da injiniyan mu John Ellison, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai anjima da Hassan mun sake dawowa.